Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. Gobe shiri ne dake tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leka kasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Sauraron mu barkanku da warhaka. Fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Yau dai batun da zamu tattauna a shirin yau da gobe batu ne mai muhimmanci. Badala a makarantun boko, musamman a makarantar sakandare na manyan birane na birnin Douala wanda ya kai ga tada hankalin al'umma matuka. Saboda wannan badala ya kai ga yara suna badala kuma suna yayadawa a social media ko nace a shafukan sada zumunta. A yau dai na gayyaci Malam Muhammad Muntari, malamin makaranta ne a jami'a na birnin Baminda, kuma zan tattauna da wani dalibi wanda shi kuma zai gabatar da kansa insha Allahu Rabbi. Sa'annan kuma ina tare da wata uwa wacce ita ma za ta bada tata gudunmawar cikin wannan shiri, saboda mafi akasarin matsaloli ana dangantawa ne da rashin kyakkyawar tarbiyya da iyaye ke badawa, wanda yake kai ga har ake samun gurbatattun dalibai a makarantu da yake sa suke lalata tafiyar wasu daliban. Ku biyo mu sau da kafa dai ku ji yadda ainihi tattaunawar mu za ta kasance da wa'annan bakin namu. Sa'annan kuma za ku ji abin da zamu sanya a cikin tukunyan mu a halin yanzu tare da Hajiya Zainabu. To ma sauraron mu, kamar yadda dai nayi shimfiɗa a karo na farko, dai zamu fara tattaunawa da wannan manyan baki game da ainihi matsaloli da ake fuskanta a makarantun mu, ko kuma nace kalubale da ake fuskanta a makarantun mu game da yanayi da yara suke tafiyar da rayuwarsu a nan kasar Kamaru. Malamin Tari, barka da yau. Fatan dai kana cikin koshin lafiya. Kuma ka ji dai yadda ne shimfiɗa game da wannan matsaloli dake addabar makarantun mu baki daya. Kasancewar ka malami, yaya kake ganin wannan lamarin da kowa da kowa dai ya ta mai da hankali wannan bidiyo batsa da yaran nan suka daliban suka tuttura a shafukan sada zumunta?
Abubuwa suna nan wa'anda shi yake kawo wa'annan abubuwa da muke gani a wajen yaran mu na badala, na fadace-fadace da sauransu. Farkon abin shine daga wajen tarbiyyar iyaye, na biyu kuma yana zuwa daga muhalli wajen da suke zama, na uku kuma akan iya samun shi ne daga abokantaka, abokanayen da suke yawo da su da irin wuraren da suke shiga, to da kuma shaye-shayen kwaya da sauransu. Wannan ana kiran shi a turance teratogens. To na farko kamar da nace tarbiyya, idan muka yi la'akari muka gani a wajen tarbiyyar yara akwai tarbiyya wa'anda muka sani wanda idan iyaye ba su bi ta wayannan hanyoyin yin wannan tarbiyyar ba za a samu yara sun zama tababbu lalatattu wanda duk abin da suka ga dama suke yi a makarantu tarbiyyar nan yana zuwa daga yadda suke girmama manya wanda suke gaba da su da kuma yadda suke girmama malaman su da ƴan uwansu da kuma yanayin yadda suke wa mutum magana domin wannan yanayin yadda ake magana akwai kalamomi wayannan yara suke fitarwa wanda ba ko ina suke samu shi ba sai daga gidajen su wajen da aka yi musu tarbiya a turance muna da tarbiya suna nan daban-daban wanda ake kira kamar laissez-faire democratic autocratic authoritarian wayannan irin tarbiyoyin akwai wanda baba ne shi yana riƙe gidan shi da hannun ƙarfe zamu ce wato da iyalansa da yaran su bai saka ci akai komai nashi iko ne doka ne kaza zai kaza zai irin wannan tarbiyan wani lokaci yana da amfani wani lokaci bai da amfani wani tarbiyyar kuma shine kowa yi abin da ya ga dama to irin gidaje wanda ake barin yara su yi abin da suka ga dama a lokacin da suka dama yadda suka ga dama to dole ne za su dauki wannan su tuna idan sun shigo makarantu hakan nan ne ma a cikin makaranta haka za su dinga tunda a gidansu ana barin su suna aikata irin haka to wannan ta gefen tarbiyya kenan tarbiyya kuma yana shiga har ta wajen da ake sanar da su abin da ya kamata da wanda bai kamata ba wato addinance zamu iya ce abu mai kyau da abu mara kyau
yanzu kamar misali kwanakin baya an samu a makarantu secondary wanda aka ji aka tadda yara suna badala kuma har aka yayyada wayannan bidiyo a shafukan sada zumunta da sauransu to a wannan lokacin din an danganta wannan laifin ga malamai saboda ainihi duk malami da ya san cewa yaro zai zo makaranta karfe kaza yaro na nan a makaranta har izuwa lokaci kaza ya kamata a ce ba mamaki a wannan lokacin idan baka ga yaro ba zaka iya ka kira iyaye ko kuma kana zuwa ka je ka yi bayani a wato babban ofishi na makaranta amma sai aka ga cewa yara sun kwashe watanni sun ba sa zuwa makaranta suna da inda suke haduwa suke badalan su amma ba a samu wato malami ɗaya daga ciki wanda ya fito ya kira iyaye ya sanar da iyaye game da wannan matsalar rashin zuwan yara makaranta ba da kuma ainihi ko kuma makarantan bata kira iyaye ta sanar da su rashin zuwan yara makaranta ba to a wannan lokacin din mai ya kamata ainihi wato a malamai su yi domin a wannan lokacin iyaye sun miƙa laifi ga malamai da sunan cewa idan ba sa gida idan suna makaranta to kula da kuma tarbiyya a hannun malamai suke to yaya aka yi har yara suka kwashe watanni suna wannan badala sanda ya fito a shafukan sada zumunta da duniya ta sani sa'an nan yanzu kuma ake maganar batun maganar zance taɓarɓarewar tarbiyya
farkon abin da zaki sani shine a makaranta malami yaro na shiga hannunsu a lokacin da ya shiga cikin makaranta domin malami ba zai tafi gida ya je ɗauko yaro ya rako shi har makaranta saboda ya san abin da yake yi ba malami a makaranta yake jiran yaro idan yaro kuma ya zo makaranta ko bai zo ba akwai register akwai littafi wanda a ciki ake rubuta yaro ya zo ko bai zo ba akwai lokacin da ake zaunawa a kirga a gani so nawa ne yaro bai zo ba akwai wani committee da ake kira disciplinary committee wanda za a gayyaci yaron saboda zai faɗa akasarin waɗannan yaran idan an gayyace su ma wani lokaci an gayyata da iyayensu suna zuwa mana da iyaye na ƙarya wanda ba za ka iya ganewa da wuri ba ko wajejen lambar waya idan kika ce za a kira ta lambar waya akasari yaran ake turowa su zo su nemi admission a makarantu lambobin su suke rubuta na waya in ka kira hannunsu yake komawa ba hannun iyaye ba iyaye sun bar yaran a hannun malamai kurum su kansu so nawa suke zuwa makaranta saboda su bincike ko yaro suna zuwa ko bai zuwa ba su zuwa abin da za ku gane shi ne shi malamin makaranta bai da kuma wannan iko da zai dinga binciken yara 1000 ko 2000 suke na cikin makaranta kowane guda ɗaya bai zo ba zai kira iyayen ya ce kirawa ne ba zai iya ba sai dai a rubuta takarda idan uba ko uwa ta tuna cewa yaronta ko yana zuwa ko bai zuwa za su zo su yi bincike
yanzu a halin da ake ciki badala ya yawaita a makarantun mu wasu matakai ne yanzu malaman makarantu ko kuma nace manyan jagororin makarantu suka dauka wajen ainihi kyautata wannan lamarin din domin kar abin ya ci gaba
kamar yadda na faɗa gabacin ya kamata iyaye su dinga duba jakkar yaran su idan sun fito daga gida domin wani lokaci a ciki suna saka kwayoyi wanda suke amfani da shi wanda yake gurbatar da tunanin su da hankalin su ya kamata iyaye da malamai su sani waɗansu irin abokanai yaran suke yawo da su waɗansu irin kungiya group suke shiga saboda magance wannan na uku kuma ya kamace iyaye su dinga zuwa makarantu bincika ko yaran su na makaranta ko ba su makaranta ta hannun malamai kuma ya kamata su dinga la'akari da irin rigunan da yara suke shige irin shige da suke saboda su zo makaranta yaya mata ne ko yaya mazan ne a duba irin shige da suke kafin su zo makaranta saboda zamanto suna shige wanda ya kamata na kamala ba shige na batsa na tsiya na komai ba to duka irin wayannan abubuwan shi ke jawowa sannan kuma ya kamata iyaye su san lokacin da yara suke shiga makaranta da lokacin da suke tashi su san kuma mintoci nawa ne zai dauka daga makaranta zuwa gida saboda idan yaro ya dawo wani irin lokaci za su iya shina cewa ya shiga wani guri ne daban ko kuma ta shiga wani guri daban kuma kaman da nace iyaye su dinga ziyartar makarantu ba tare da sun ga yaran su ranan da za su zo ba za su iya zuwa wannan satin ranan talata su bari ko bayan sati biyu su zo ranar litinin ko kuma ranar juma'a ko kuma ranar alhamis ba za su zo da safe ba su iya zuwa ko da rana kamar karfe 10 ko 11 su bincika su gani
malam barka da zuwa kana iya ka gabatar da kanka da kuma sunanka sunan jami'an da kake karatu
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana baba sadu ibrahim ne dan makaranta ne a kasan kamaru ta sashin Bona Berry suna makaranta na AEC Aqua NCC University de la Côte kuma sashin da nake a school course din da nake a school shine banking and finance matsalolin da ake fuskanta kenan a makarantar ne yanzu secondary kamar university naji na gani a news abin da ya faru wannan bayan ce su kulo bane shi da abokanin da su yaran mata inda yara mazan da suke samu kama abokane da kuma abin da su shame zai ke nuna musu ba wai idan da suka ce wai kulo za su kulo amma sun ci za su bi wani hanya daban da soga ya fi musu ya fi su kulo sa su suka bi wannan hanya
sanin cewa uwa ita ce makaranta kuma yanayi da take daukan dawainiyan yara har su kai inda suke da kuma mafi akasari ita ce take bada tarbiya mafi yawa saboda shi mahaifi baya da ya fita nema amma ita uwa ita ce take tare da yaran to a yanzu a tafiyar da ake sai ana gani kamar cewa iyaye mata suna sakaci da tarbiyyar yara shin mai zaka iya ka faɗa game da hakan saboda kamar yadda ake faɗan cewa duk abin da yaro yayi wato kamar yanayi ne na tarbiyya da ita mahaifiyar take yi mai saboda yake zuwa yin ire-iren waɗannan abubuwan kuma a makaranta da sauransu shin zaka amince da wannan zargi da ake wa iyaye mata
zan yadda da zargin da ake wa iyaye mata ba sai da domin su ma suna yin nasu kokarin ba su tarbiyyar gida yadda za su rayu da mutane a waje amma abin da zan iya faɗa yadda za su yi a su kula da yaran su na magana makaranta idan yaro ya dawo daga makaranta su riƙa tambaya me ya faru a sukuru me ya yi dami yaro domin su san yi abin da yaro yake fuskanta a makaranta domin idan ba su tambaya ba yaro kullum idan ya zo bai zai nemi ya gaya wa iyaye ba saboda domin iyaye ba sa tambaya amma idan har iyaye suna tambaya
yaro zai rika bude kansa yana ga wa iyayensa abin da yake damun sa bangaren makaranta da bangaren rayuwa kuma a wannan lokacin ita uwa zakiya tana fadan nata experiment din ita da ta samu tana yayinya kuma abin da ta nata experience din kuma da ta samu a makaranta shine nawa magana zan yi bayan
a matsayin ka na dalibi wata shawara ne zaka iya ka bada wa dalibai maza da mata
wannan da zaki yan ba dalibai shine su mai da hankali a makaranta abin da ya kawo su suyi su tashi akai na dan lokaci guda na dan lokaci guda ne idan shekara uku ne za su shekara uku idan biyar ne za su biyar kuma idan suka gama za su samu yin abin da duk za su ya su yi a wannan lokacin suna da duk libacin su amma a yanzu su yi concentrate a magana makarantar su kada a rude su da waɗansu abubuwan duniya su kauce wa maganan su kullum.
Hajiya Maimuna Abdullahi barka da zuwa fatan kina nan cikin ƙoshin lafiya. A yar jarida amma yau dai za mu yi magana da ke a matsayin uwa saboda ainihi kamar yadda kika ji shimfiɗar da na yi baɗala ya yawaita a wato makarantun boko wanda ya kai ga wa'innan yaran sun yi baɗala har suka yayaɗa a shafukan sada zumunta mun san ke ma kin ga wannan bidiyon ɗin me zaki iya faɗa a kai
wa alaikumu assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Hajiya Maimunatu Sadu na gode da gayyata ta a cikin wannan batu mai matuƙar mahimmanci wannan ni abin da zan fara faɗa a kan wannan batun shine laifi zan fara ba ma iyaye mu mata musamman domin zaki ga cewa tarbiyya aka ce uwa ce aka ce idan ka auro mace ta gari to zaka haifi ƴaƴa na gari kun da yake Hausawa na cewa ka haifi da baka haifi halinsa ba amma a wasu lokutan da dama mu muke bata ƴaƴan mu ba mu san cewa bata su muke yi ba yarinya ce zaki ga shekaru 12 za dauki waya ke uwa zaki dauki waya ki bata shekara 15 tana hira ma ba za ki duba ki ga menene a cikin wannan me take yi a cikin wayanta ba kuma ke kika saya da kudin ki kika bata wannan yana nunin kenan wato ke kika sayi tayi abin da ta ga dama da shi to kin ga hakan bai dace ba shi yasa na fara ba ma iyaye mata na biyun kuma zaki ga cewa idan ta kawo irin shekaru 17-18 tana jinta a matsayin inda take nan ta girma za ta iya maran kowane irin waya a hannunta za ta rike to a wannan lokacin ke uwa baki da accent shiga wannan wayan tata ki ga me take yi ba za mu ce ƴaƴan mu sun tafi makaranta za mu dora wa malaman makarantu ba kadai a'a dole su a makaranta suna yi mu ma za mu yi a gida idan suka dawo to idan kika bari zaki ga cewa ba yadda za a yi ƴarki ko ɗanki yayi tarbiyya ya samu tarbiyya mai kyau to shi yasa na ba mai wannan laifi ba zan ba wa malaman makaranta ba domin suna iya kokarin su na ganin cewa ƴaƴan mu sun samu ilimi ƴaƴan mu sun zama ƴaƴa na gari da sauransu domin yawancin lokuta da su suke zama to amma idan sun dawo gida me ya kamata mu muyi dole ne zamu binciki jakunkunan su na makaranta ba tare da sun sani ba fa zamu binciki waɗannan jakunkunan ba zamu bincika idan waya ce zamu binciki wayan nan mu duba mu gani domin idan ta san cewa tana abubuwa ta kuma kin ta san cewa uwarta za ta binciki wayarta ko kuma jakarta wallahi wasu abubuwan ba za ta iya ta yi a cikin wayanta ba ko kuma ta iya hatta wallafa ta san ko kuma idan uwarta ta gani ko mahaifinta ya gani zai bata mata rai to kin ga shi yasa ni nake ce a wannan lokacin gaskiya mu muke bata sai mu ga cewa ai so ne duk abin da dan mu yake so dole mu so ba dole bane akwai wasu abubuwan din da ba za a iya ba yanzu ni haka ina da ƴaƴan shekara 18 bata da waya a koda yaushe kuma bincikan ɗakin lungu ɗakin su muke nake yi ina bincikan jakanta koda na ga gunta da kuɗi zan tambaye ta ina wannan kuɗin ya shigo to ita a yanzu tana ganin kamar ba a so kuma ba hakan bane duk yana daga cikin so wanda dan misali na dauka akan wannan abin da ya addabe mu gaskiya badala kam sai a hankali
an samu wasu iyayen da suke nuna kin amincewar su da zargi da ake yi a gare su saboda suka ce su suna iya bakin kokarin su wajen ainihi bada tarbiya suna danganta wani lokacin abin da yanayin muhalli da ko kuma wasu kawaye da yaran su ko abokane da suke samu a makaranta me zaki iya cewa game da hakan
eto ai dole suke amincewa kin san idan an kama ka da abu ko da barawo ne gashi amma zai ce a'a ba haka bane shi yasa dole za su daura wannan laifin akan maluman makaranta da kuma kawaye da abokane to kamar da nayi magana nace idan har kina saka idanu akan ƴaƴanki wani abin zai iya zo miki da sauki za su yi amma ba za ta taba wallafa ko kuma duniya ba za su taba gani ba kin fahimci magana na ba za a taba ganiya ba domin me yasa ana yi suna yi da tsoro to amma idan an riga an sake musu ba a lura da su za su ce ahab ai ko da ma iyaye na sun gane me za su yi mini ba abin da za su yi ko kuma za su yi fada ne kawai hakan nan na dan wani lokaci ya wuce to kin ga shi yasa nake ce miki ni kan iyaye nake dora ma wa wannan laifin domin zaki ga ƴaƴan mu a yau ba sa tsoron maluma makarantar su zaki ga cewa dalibi ne zai daki malamin makaranta domin wasu abuwan su lokutan kuma zaki ga zan iya ce miki na laifin malaman makarantu ne domin zaki ga wani malamin makarantar shi yake bata yarinya yace da ita yana sunta to kin ga wannan kuma daban amma idan kina jin irki a jiki kina fada mata maganganu idan wani malami ya zo ya ce miki kaza ki ce mishi ke ba abin da ya kai ki bane makaranta ne ya kai ki neman ilimi ne ya kai ki makaranta to ina ganin shi a samu dacewa a samu tarbiya mai kyau
yanzu shin ke kina gani cewa a wannan tafiyar ana iya a samu mafita kuma idan haka ne ta wasu hanyoyi ne za a iya abi domin a samu wato mafita dangane da ainihin badala da ya yawaita a makarantun mu a nan kasar Kamaru
to a gaskiya abu ne mai kamar wuya domin me yasa aka ce itace tun tana danye ake tankwarawa to yanzu komai ya riga ya bushe kin ga abu ne mai kamar wuya amma idan har aka dage kuma za a iya a yi nasara a kai ta yaya musamman kamar wayoyin yanzu ya kamata a hana yara rike su to kin ga abu ne nake ce zai iya yi wuya idan aka yi hakan nan da sa ido a koda yaushe ana iya samun a yi nasara a kai
to masu sauraron mu za mu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu dora a inda muka tsaya
Yeah.
sauraron mu yau dai zamu je a kwalamar mu na mako. A yau dai Hajiya Zainabu za ta yi mana kayan kwalama ne wanda za ta yi mana dambun nono. To, ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda dai Hajiya Zainabu za ta yi wannan dambun nonon din.
Assalamu alaikum Malama Maimunatu. Ya na kawo muku dan abin kwaɗayi-kwaɗayi ne ba abu mai yawa ba ne dai. Abin da zan ga muku duk injin da zan yi aiki da shi. Shi ne ake kira inda ake furan nono. Ga shi na ajiye gari na, gari da aka aikace shi. Ga nono mai gari, ga nono mai ruwa mai zaƙin nan, nono mai zaƙi da yake fita a cikin gongon. Na samu duka kayayyaki na da kaya da abin ƙanshin da ake sassakawa a ciki duku na a aji shiga suna. Yan shi ne mai tukunyin soya kwai, in kunna wuta na in zuba gari, dan soya gari din. Bayan na soya dan soyi, shin daki nono mai gari, madara mai gari. Yan shi in zuba, in juya wutan din. In juya ya haɗa kanshi sosai. Yanshin ɗakin shi nono mai ruwa mai zaƙin nan, yanshin zuba a ciki, ina zuba na juyawa zai dunkule haɗa kanshi sosan. Zan juya in ga har ba komai a jikin tukunya, ya dunkule kanshi da kyau. Yanshin in cire in saka a gefe, bayan na saka a gefe shi murmura shi ina yankan na murmura ɗan daidai hakan nan. Bayan na gama na murmura, in shin ɗauki tukunya na da ruwa, shin zuba sa a wuta. Bayan ya tafasa kwando, irin kwandon ƙarfen nan, in shin saka a cikin tukunya. Bayan na gama murmura, shin zuba a ciki, na zuba a ciki shin rufe, ya nuna sosai in shin sauke. Bayan wannan na mace da kayan ƙanshin nan, ana zuba kayan ƙanshi a ciki. Wajen haɗi ne ake zuba duka kayan ƙanshin nan. Ko kayan ƙanshi iri-iri, za ka zaɓi ƙanshin da kake so yanzu sai ka zuba. Duka dai akwai na ana, akwai na abarba, duka dai kayan ƙanshin nan. Bayan ya dafu yanzu sai a cire shi ne furen nono. Ina kawo ‘yan uwana, mu duka dai mu ƙaro a kai. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To, kun ji dai yadda ainihin hirar da kasance tare da wannan bakin nawa. To, masu sauraron mu a nan dai za mu naɗe taburmar wannan shiri, sai wani mako kuma idan Allah mai kowa mai komai ya so, za mu zo muku da sabon maudu'i. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya ashirin mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maimunatu Sado da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, Julie Leathers Gresham, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.